أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Litinin, wanda yau 15 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace da 25 ga watan 3 miladiya 2024. Muna cikin suratul Qital, sura ta 47 a jerin surorin Al-Qur'ani daga Al-Fatiha, wanda wannan aya ta 25 an karanta ta da ta 26 da ma ta 7 a jiya lokaci man halinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina irtaddu, lalle wanda ya zamo sun yi ridda, ala adbarihim, suka koma a bisa bayansu, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, bayan shari'a ta riga ta bayyana gare su, ash-shaytanu sawwala lahum, to lalle shedan shine wanda ya zamo wato ainihin yayi musu waswasi, shine ya zamo ya yaudare su, wa amla lahum, kuma yayi musu shibta. ذلك wannan ya faru ne bi annahum qalu, saboda su sun fada lil ladina karihu ma nazalallah, ga wanda suka kyamaci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, suka ce sanuti'ukum fi ba'd al amr, da sannu zamu muku biyayya a cikin sashen wa'isu al amra, wallahu ya'lamu israrahum, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da boye-boyensu. Wannan ayoyi suna bankado halayen munafukai da wanda suka sifantu da sifofi irin nasu. Mun fara bayani jiya cewa da aka ce innal ladina irtaddu, ya kace irtadda ya koma baya, da yana cikin tafiya to sai kuma ya koma inda ya fito. Fartadda ala atharihima qasasa, annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da ya tafiya shi da wato ainihin fatahu yaransa Yusha, a wannan lokaci kun ga da suka je suka yi baccin rana, suka farka suka rasa wannan kifi nasu. Wannan annabi Musa alayhi salam yake cewa atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, yace ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi ko ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kun ga wannan lokaci sai suka koma baya inda suka fito suna bibiyan wato hanyar da suka biyo, ma'ana fartadda shine raja'a. Tunan irtadda innal ladina irtaddu shine raja'u an imanihim ila kufrihim. Mun yi bayani a jiya cewa ita ridda tana kasancewa da aiki, tana kasancewa da magana, amma ba daga zaran mutum ya faɗi kalma ta ridda ko aiki na ridda ake masa hukunci yayi ridda ba zai iya fada ridda saboda jahilci ko saboda tilasti ko saboda sukul da baka to duk lokacin da mutum ya fadi kalmar ridda ko yi aiki na ridda da irin wannan yanayin ba za a yi masa hukunci ya bar addinin musulunci ba kun ga akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fada na wani mutum daga cikin banu isra'il wanda ya shawo tafi karfinsa shi da kansa ya san cewa lalle babu shakka yayi aika aika lokacin da yake kan gadon ajali ya ce ma ƴaƴansa idan ya mutu su kone gawarsa su raba tokarsa biyu rabi su sheƙar da ita iska ta tafi da ita rabi su zuba ruwa ya tafi da ita sai ce la in qadirallahu alayya la'adhabani adhaban lam yu'adhibu ahadan min al'alamin yace abinda yasa nace ku yi wannan dabara har in Allah ya samu dama ya iya kama ni ma'ana shi yanzu yana ganin wannan dabarar da ya shike din Allah ba zai iya kama shi ba ma'ana kenan anan akwai inkarul qudra shi kuma Allah qudrasa mutlaqa ce inna Allah ala kulli shay'in qadir inkarin qudra ridda ce to amma kasancewar ya jahilci wannan kamar yadda manzo Allah ya tabbatar ya mutun ƴaƴan suka aiwatar da abin da yace Allah ya sa mala'iku suka tara tokar tasa da ta ruwan da ta tudu Allah ya tashe shi yace ma hamalaka ala hadha me ya kai ka ga wannan aiki yace khashiyatuka ya rab Allah ka san tsoron ka ne sai ce to idhhab fa qad ghafartu laka shikenan an gafarta masa wannan kalma da yace ridda ce to amma me saboda bai san hatsarinta ba haka nan wancan mutum wanda manzo Allah ya bada labari wanda Imam Bukhari ya rawaito kissarsa mutumin da ya zama akhta'a min shiddatil farhi manzo Allah yake cewa Allah yana farin ciki da tuban bawansa in ya tuba sama da yadda a ce ɗayan ku ya taho yana tafiya a cikin hamada duk wanda ya san hamada ko kace sahara fili ne iyakar idanka ba dutse ba itace ba bushewa ba komai ya shi ne in ma ka wuce minti uku biyar iska ta shafe sawunka manzo Allah ya ce mutum ya taho da raƙuminsa wanda alaiha mata uku duk bukatar suna kan raƙumin ya kwanta yana bacci yana farkawa ba wannan raƙumi ba dalilinsa kuma duk bukatarsa a kai hatta ruwan da zai sha yana kan raƙumin to kawai fa aiqana bil mauti ya gamsu kawai shi mutuwa zai yi tunda ba abinci ba ruwan sha kuma iska ta share sauran raƙumin nan gabar yayi yamma kudu arewa duk inda ya tafi ya bata maka kansa lokaci bai san inda ya ba kawai shikenan sai ya hakura ya kwanta in ya so ta Allah ta zo yana nan kwance yana sake farka sai ga wannan raƙumi da komai da komai kusa da kansa sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farahi yace ya Allah kai ne bawa na ne ubangijinka maimakon yace Allahumma ana abduka wa anta rabbi to sai wancan sabul da baka kun ga da har zuciya ya fada ya fice daga addinin musulunci to amma sabul da baka ne to shi ma irin wannan ba za a yi wa mutum hukunci cewa yayi ridda ya bar addinin musulunci ba shi yasa lokacin da wani daga cikin kangararru ina jin Ja'ad ibn Ibn Dirham a lokacin sai ya ce mattakhadha Allahu Ibrahim khalila wa ma kallama Musa taklima Allah bai riki Ibrahim ba da dai ba kuma bai yi magana da annabi Musa ba malaman lokacin su karu balance tunda wannan ridda ce to amma kamar na fada ba daga fada za a yanke hukunci ba aka zo aka fada wa sarkin lokacinsa Khalid ibn Abdullah al-Qaisari ko kuma al-Qasri aka ce masa Allah ya taimaki sarki kaji abinda wane ya fada yace to ku je ku zauna da shi ku gamsar da shi abinda ya fada ridda ce aka yi duk juyin duniya duk dalilin da za a fada yace shi a haka yake ba canji shikenan sarki yace a je a daure masa shi aka daure masa shi sai da ranar babbar sallah ta yi ce a zo masa da shi filin idi. To a wannan lokacin za ka samu su suke jagorantar idi da juma'a da ma masallatan unguwa. To bayan ya gama jagorantar idi ya hudu ba ya gama sai yake cewa ayyuhan nasu dhaqu bima tayassara lakum fa inni mudhihin bihadha. Yace ya ku mutane ku je ku yi layya kuma da abin da Allah ya ware masa ne kam zan yi layya da wannan arna. Ka kwantar masa da shi ya share masa wuka. Shahidi a ciki ba daga fadar maganar aka yake masa hukunci ba, sai da aka je aka zauna da shi kila wani halin ka ya samu kila wata shubha ce duk aka kawar da wannan ya zama yana da hankali ba mahaukaci ba ne duk dalilai an faɗa masa. To in mutum ya doge to lokacin ake tabbatar da shi akan wannan. Kuma malamai suka ce ita ridda daga musulunci wato wata kofa ce, in mutum ya fice musulunci ta ita to ba zai shigo musulunci ta wata kofar ba sai ta wannan kofar. Yanzu misali da mutum zai ƙaryata wani abu ma'lumun min ad-din bi darura ko kuma wani abu da ya zama haramun ne ya halatta shi, to idan aka gamsar da shi ya ki gamsuwa hukuncinsa a kashe shi. To ya za a yi dawo musulunci sai ya janya waccan maganar, da zai yi kalma shahada miliyan bai dawo musulunci ba. Wancan abun da ya kudirce ya furta to sai ya janye ya ƙaryata kansa da kansa, yanzu ya dawo ya fahimci kaza ba daidai ba ne ya tuban ma Allah. Amma kalmar shahada ba za ta dawo da shi a daidai musulunci ba sai ya gaskata wancan abin da ya ƙaryata ko kuma ƙaryata wancan abin da ya gaskata. Ina fata an gane. To waɗannan jinsi da aka ce innal ladhina irtaddu ala adbarihim, wanda ya zama sun koma baya sun koma akan dugadugansu. Malaman tafsiri sun yi sabani su wane ne ake nufi. Al-Imam Qatada ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa waɗansu Yahudawa ne wanda suke kan addinin Annabi Musa alayhi salam kuma sun karanta sifofin manzo alayhi salam sun san su cike da bai, sun gamsu shi ne annabin ƙarshe, manzon Allah ne, annabin Allah ne. To amma sai suka ƙaryata shi ba su yadda da shi ba. Na sha faɗa muku dalilin da ya sa Yahudawa suka ƙaryata manzo alayhi salam tsabagen hasada ce, saboda Allah bai aiko shi a cikin ƙabilarsu ba, abinda suka dunga fata suka dunga kwafa. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, Allah subhanahu wataala ya ce yayin da abinda suka sani yazo sai su kafirce da shi. To saboda haka da kenan suna kan musulunci shine addinin Annabi Musa. To yanzu kuma ƙaryata manzo alayhi salam sun yi ridda. Wannan shine ra'ayin Imam Qatada, wanda Imam Tabari a tafsirinsa shine zaɓin sa. To amma akwai ra'ayin Ibn Abbas da Imam Ad-Dhahhak wanda su kuma sun tafi akan cewa mutane ne munafukai su ne ake magana akan su ne sun shiga musulunci da baki amma kuma kafirai ne a zukata. Al-Imam Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir ya tafi akan cewa munafukai ne, amma kuma su munafukan zaka iya cewa kashi uku, ɗaya daga cikin ukun nan su ne ake magana a kansu. Ko dai kashin farko, wasu munafukai ne sun shiga musulunci da farko kuma sun yadda su musulmin ne, suna abubuwa komai yadda musulunci ya tsara. To kuma daga baya sai suka kafirce suka yi ridda suka ci gaba da rayuwa da musulmi a mu'amala, ba su ce sun kaurace sun shiga cikin Yahudawa ba. Da farko musuluncin nasu har zuci, to daga baya kuma sai suka kyamaci musulunci suka kafirce a zuci. To wannan kashi ne mai zaman kansa. Ko kuma da aka ce irtaddu, ana nufin cewa munafukai ake nufi gabaki ɗaya, sun zo sun yi salloli tare da manzo alaihi salatu wassalam, sun zo wa'azuzzukan sa, duk abin da ake na musulunci tare da su ake. To kidan sun zama musulmi a zahiri a dukkan mu'amala, to amma kun ba su yadda da musulunci a cikin zukatansu ba. To kenan za mu ce irtaddu bi a'malihim wa ma fi qulubihim, sun yi ridda da irin ayyuka na munafunci da kuma abin da yake cikin zukatansu. Yace ko kuma kashi na uku, ana nufin cewa wani jinsi ne na munafukai wanda suka kifita jihadi tare da manzo alaihi salam, yayin da aka farlanta jihadi kuma sun san jihadi wajibi ne. To wannan wajibin da suka ƙaryata suka kifita a yi tattare da su, to shi ne riddantar da su, suka zamo irtaddu, sun yi ridda. Yace kuma wannan zai iya nuna kenan wa'ancan mutane abladan Ubayyu da mutanensa wanda suka fita tare da manzo alaihi salam yaki Uhudu, kuma daga baya suka zumbule suka dawo, suka nuna wa kafiran Makka cewa rundunar manzo alaihi salam ta kare. To saboda haka, ko dai wancan kashi na farko ko na biyun ko kuma na uku, wala alla ko a ce kuma ko duk ukun gabaki daya, to kuma dai menene sun yi ridda? Da suna musulunci ko dai har zuci, ko kuma ainihin da gabbai sai ya zama kuma sun koma aikin kafirci fafa? To Allah yake ta innal ladina irtaddu, wanda ya zama sun yi ridda, ala adbarihim, suka koma a bisa bayansu, min ba'di ma tabayyana lahum alhuda, kun ga shahid, bayan hujja ta bayyana gare su. Kenan shi yasa muka ce mujarradin ridda ta fuskar aiki ko kuma ta fuskar magana ba a yanke wa dan adam hukunci akan wannan. Ina maimaita wannan saboda irin matasan musababbin yanka rake, wanda galibi kida sun dan karanta abubuwa sama sama, za su ga wani mutum yayi wani aiki, aikin nan a zahirance zai bayu ga kafirci, sai to wani arne ne, wannan ba koyar addinin musulunci bace ba. Ba daga ganin mutum yayi aikin kafirci ko kalmar kafirci ake masa hukunci da kafirci ba. Na faɗa a jiya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa mutum zai iya fadawa akan kafirci bai fada akan sa ba. Bal lokacin da manzo alaihi salam ya bude Makka, ya fito zuwa Hunain, kun ga yaki za a tafi, to sai sababbin shiga musulunci waɗanda jiya suka shiga musulunci ko yau, sai suka ga wata katuwar bishiya wadda mushrikan Larabawa suke rataye takubbansu ko kuma su caka kibau ko masu ma'ana neman sa'a, wa ita wannan bishiyar ita ke bada sa'a. Indai ka rataye takobinka in za ka tafi yaƙi, to dole ne za ka samu nasara, ita za ta baka nasara. Ko in ka zo ka caka mashinka ko kibiyarka za ka tafi yaƙi, kai ko farauta za ka je, in ka rataye makaminka to wannan bishiya za ta baka sa'a. To su waɗannan sahabban sababbin shiga musulunci ne, suna zuwa dama sun san ita bishiyar, kuma duk ga kibiyoyi masu takuba an rataya, sai suka ce ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwaqin kama lahum dhatu anwaq. Sai manzo Alaihi Salam yake ta Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi bi yadihi kama qalat banu Isra'ila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Manzo Alaihi Salam sai ya kabbara, yace tarihi shike maimaita kansa, yace kun fadi irin abinda banu Isra'ila suka fada ma annabi Musa, suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kun ga banu Isra'ila saboda jahilci da butunci, ku duba Allah da ya musu gata, ya kece teku da su, aka tsallakar da su, aka halakar da magawucinsu da dukkan mabiyansa da suka taho. To amma ana tsallake kogin, sai suka ga waɗansu mutane suna bautar ƴan gumakansu, sai suka ce ya Musa ij'al lana ilahan, ya Musa mu ma ka sama mana wani ɗan gunki mu bauta masa, kama lahum aliha, kamar yadda su ma wannan ga gumakansu suna bauta mawa. Sai ya ce innakum qaumun tajhalun, ku dai mutane ne kidahumai jahilai, wanda kuka fahimci al'amura a baibai. to kun ga waccan magana izi Allah na zata alwaqi kalma ce ta ridda to amma saboda me rannan suka shigo musulunci wasu jiya ba su san hatsarinta ba shi yasa manzo alaihi salam kawai sai dai ya nuna abin da suka yi ba daidai bane amma bai yi masa hukunci da kalmar da suka faɗa ba to saboda haka kenan wannan yana nuna dole akwai at-ta'anni wa tafabbut sai an bi a hankali kuma ainihin an yi taka tsantsan to shi yasa Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lahum al-huda bayan hujja ta tabbata gare su kenan sai a tsaida hujja akan mutum kafin a yanke masa hukunci kuma hatta tsaida hujjar da kuma yake hukuncin shi ma malamai ba su bar shi a hannun ɗaiɗaikun mutane ba wannan shi ma a hannun hukuma yake hukuma ita take tabbatar da wannan akai mutum kotu alƙali ya tattauna da shi a tsaida masa hujja daga nan kuma ainihin sai a yanke masa hukunci to Allah subhanahu wataala yake cewa masu wannan sifar wanda hujja ta bayyana gare su wato bayan hujja ta bayyana gare su sai ya ce ash-shaytanu sawwala lahum shedan shine ya musu shigo shigo ba zurfi malami suka ce at-tasawwun fuska biyu ce ko dai wani abun da kake ganin girman sa kana ga nauyin sa kana ga wahalar sa kana ganin hatsarin sa to sai wani yazo ya dinga yi maka dadin baki yana tsara ma zance yana yaudarar ka har ka ji wannan abun ba wani mai nauyi bane wannan hatsarin da kake hanguwa ba ma hatsari bane ba to sai ka yadda ka aikata wannan abun to shine at-tasawwun ko kuma a'a abu ne bakikirin sai a fente maka shi da baki a maida maka shi fari kuma ka yadda wannan abun fari ne to shine at-tasawwun to shine sawwala lahum ash-shaytanu sawwala lahum shedan shine yayi musu wannan kwaskwarima ga wancan mummunan abu suka ga shi kyakkyawa ko ku abinda suke ganin mai hatsari ne yace babu wani hatsari a ciki kawai ku yi shi kanku tsaye sannan wa amla lahum kuma yayi musu shibta yace musu ku sheke ayarku ku more daga duniya sai Kaduna ba wata matsala kuna da doguwar rayuwa shine wa amla lahum ya'iduhum wa yumannihim wama yaduhum ash-shaytanu illa ghurura shedan yana musu alƙawarin ƙarya sannan yana sa musu burace burace a cikin zuciya shi yasa ranar tashin alkiyama yanzu dai a cikin ba wanda ya taba ganin shedan amma kuma in yi abin da ba daidai ba da ce shedan ne to Allah subhanahu wataala ke cewa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ كَوَلِيَّ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allah yake cewa shedan ranar tashin alkiyama an gama yanke hukunci yan wuta sun tabbata yan wuta za su tafi wuta to sai ya ce a tsaya wani hanzari ba gudu ba sai ya shelanta ya bayyana kansa wa qala ash-shaytanu shaytan zai fada lamma qudiya al-amr an gama yanke hukunci sai ya ce ma yan wuta inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya tun a duniya yace wanda duk ya bi shi zai shigar da shi aljanna wanda kuma ya saba mashi zai kona shi wa wa'adtukum ni ma sai ne muku nawa alƙawarin na ce ku more ku fantama daga duniya sai Kaduna fa akhlaftukum to yanzu na saba muku daga duniya sai lahira ba sai Kaduna ba wama kana li alaykum min sultanin kuma bani da wani karfi akan ku ba wanda naje na shako na ci kwallarsa nace ka zo ka saba wa Allah ko akan wanda ne ba haka ba wanda zai ce ya ga shedan ya ci kwallarsa a duniya illa an da autukum kawai ni dai ye kuwa nace ina bi tsararru kuka ce ga ku ina kan gararru makiya Allah kuka ce ga ku shine fasu jabtuli saboda haka fala talumuni kan wanda ya zarge ni walumu anfusakum ku je ku zargi kanku ban zo da dan sanda aka chakumo ku ba ban zo da igiya aka shako ku ba ban tankado kiye kuma ko dai ba ai ba ma annabi musrikhikum ayau bazan iya taimakon ku ba duk bala'in da za ku shiga wama antum bi musrikhi lima ba wanda zai iya taimaka min a cikin ku saboda haka ku ji inni kafartu bima ashraktumuni min qabl duk shirkan da nasa kun yi a duniya to yanzu ba ni ba ita nima na barranta fa saboda haka nima na ban abutun a duniya kaga yayi masu ingiza ne kan turuwa Allah subhanahu wataala ya tsare mu to shine Allah ya tawo amla lahum yayi masu ainifin shibta ka san shibta ita ce ana fada kana rubutawa ba ƙari ba rage to duk wani mai sabon Allah ko ya sani ko bai sani ba dictation shi dan yake masa eh shibta yake masa imla'i yake masa yana fada kana rubutawa ba ƙari ba rage ko ka yadda ko baka yadda ba inda ya sabon Allah kake yace ma kai gabas kai gabas yace zauna ka zauna yace yi gudu kai gudu yace yi tafiya kai tafiya kaga kenan dictation yake maka shibta yake maka to wannan shine qira'an jumhur Abu Amr al-Basri ya karanta cewa umliya lahum wa umliya lahum kuma sai aka yi masa shifta anan bai fadi wanda ya masa ainihin shiftar ba ya zama bani limalimin sama fa'iluhu al-imamu yaqub daga cikin qurra'ul ashara cikon abin nan uku da suka bakwai shi kuma ya karanta wa umli lahum to idan mun dauki qira'in yaqub wa umli lahum wannan kuma magana ce ta Allah subhanahu wataala kenan sai zama ash-shaytanu sawwala lahum shi shedan ya musu gadar zare ya yaudare su ni kuma wa umli lahum sai nayi musu talala mai kaman sake Allah ya faɗi irin wani a cikin alqur'ani wa umli lahum innaka kadimatin ina yi musu shigo shigo ba zurfi mutun ya saba ma Allah ya saba ma Allah Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa farjini a ƙara masa dukiya ya yaki addinin Allah ya fito na fito da addini Allah ya ƙara masa daukaka ya ƙara masa kuɗi kaga a ransa zai ji cewa yo ai wannan abin da ba daidai bane ai Allah ba zai ci gaba da taimaka masa ba tunda har Allah ya ƙara masa abubuwa nabiyin buƙatar rayuwa kenan Allah baya fushi da wannan aikin wani abin da yake dauka kenan kuma wallahi har yanzu akwai jahilan musulmi da suke da wannan tunanin ni da kullena naji wani ya rasu Allah dukan musulmi fitaccen mutum ne ba sai na faɗe shi ba dan jarida yana hira da shi gida to yanzu ba ka ganin cewa wannan shan giyar da kake yi ba daidai bane ba sai ce to ai Allah ne bai so ya shirye shi ba inda ya so ya shirye shi zai hana shi kudin shan giyar amma tunda yake ba shi kudin da yake shan giyar ba matsala eh ila a gaba za a iya shirya shi ma'ana shi yanzu hujjarsa da Allah bai so to ba zai ba shi kudin ba wato wannan wani juz'i ne na aqidan wata firqa munharifa ita ce jabariya kun ga jabariya kishiyan qadariya su jabariya a gunsu duk saban da za ka yi Allah ba shi da hurumin da zai maka azaba don inda baya son saban ba za ka iya ba in ka sha giya ka koshi to Allah bai kyamaci wannan giyar ba bai kika sha ba inda baya son shan giyar sai ya makale yatsunka ba za ka iya rike kofin ba ko ya rufe bakinka ba zai iya budawa ba to amma tunda har Allah ya sa hannunka ya dauki kofi lebuninka suka bude ba komai Allah bai ki abun ba wannan shine aqidar jabariya so kuma qadariya a'a akasin su kuma kai kike da ikon komai duk abin da kaga dama Allah ba zai iya halaka ba saboda haka in kai sako dole ne Allah ya ma azaba kuma wai in bai ma azaba ba bai yi adalci ba nasarun da salamata wal afiya to almuhim dai Allah subhanahu wataala yake cewa mutane da suka irin wannan ridda shedan shine yayi musu shifta shine yayi musu shigo shigo ba zurfi kuma Allah subhanahu wataala sakamakon zuciyarsu ta dafe ta rine Allah shi kuma sai yayi musu wato ainihin talala mai kaman sake yace zalika wannan ya faru kamar yadda muka sha fada wato Allah duk abin da yayi na irin wannan hukuncin bai faye barin wannan gabar a wuce ba sai annana ta dalili kada wani ya tace to me yasa za a yi haka me yasa aka yi masa haka sai Allah ya kawo dalili yace zalika wannan damar da aka ba shi dan ya zama yayi masa wannan shigo shigo ba zurfi kuma yayi masa shifta ba haka nan a banza abin ya faru ba ga dalili bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah saboda su suka furta suka fada ga wanda suka kyamace abinda Allah ya saukar shine me alqur'ani suka kyamace abinda Allah ya saukar suka ce da su sanuti'ukum fi ba'd al'amri mun yi muku alƙawari zamu ci gaba da yi muku biyayya muna ba ku haɗin kai a cikin waɗansu daga cikin al'amurra to anan suwa ne ne kalu din kuma suwa ne ne karihu ma nazzala Allah shine abin da malamai suka tattauna wasu daga cikin malamai suka ce su allabina kalu ana maganin cewa yahudawa ne waɗansu ne daga cikin yahudawa suka faɗa wa munafukai wannan maganar wasu kuma suka ce a allabina kalu mushrikan quraishawa ne suka faɗa wa yahudawa ƙauli na uku munafukai ne suka faɗa ma yahudawa wannan kuma ƙaulin na uku shine mafi rinjaye saboda dalili da zan faɗa insha Allah ta'ala wannan ya faru ne bi annahum qalu saboda sun faɗa lil ladina karihu ma nazzala Allah ga wanda suka kyamace abinda Allah ya saukar suka ce sanuti'ukum fi ba'd al'amri wato saboda munafukai suna da wayo ba su ce sanuti'ukum fil amri suka yi shiru ba ko fil amri kullihi sai suka ce fi ba'd al'amri za mu yi muku biyayya a cikin waɗansu al'amurra ma'ana wanda muka ga za mu yi muku biyayya a ciki malamai suka ce wannan abin shi ne su munafukai kamar yadda muka sha faɗa babu abin da suka kyamata suka tsana sai musulunci da annabin musulunci kada ku manta Abdullahi ɗan Ubayyu ra'asun nifaq wal munafiqin an kusa a naɗa shi sarauta ya zama shi ne magajin garin Madina al'ausu da al-khazraju duk sun yadda cewa dattijo ne wannan yaƙi da yake ta kasancewa tsakaninsu abin yana damun kowa to sai aka haɗu cewa yanzu za a naɗa shi sarauta a ɗora masa kambi shi ne sarkin Madina shi ne magajin garin Madina to ana wannan shawarwari ba a kammala ba sai ga hasken annabta hasken hijira to wannan abin sai ya rushe wannan shirin to wannan abin ya ji a zuciyarsa shi ko da wa Allah ya haɗa shi ba da manzon Allah ba yanzu shi tun da an sa wa garinsa ƙasa shi ma kuma zai yi iya duk abin da zai yi sai ya cutar da wannan tafiyar bai san cewa ta fi ƙarfinsa ba bai san cewa shi yake cutar da kansa ba to shi yasa yake ta zuga mabiyansa cewa yanzu kun ga duk maslaha ku an barar da ita ai yanzu da ni ne na zama sarkin Madina za ku dinga samun abubuwa na rayuwa za ku samu tagomashi ku samu wato ainihin romo amma yanzu gashi wannan mutumin ya zo ya bata wannan tafiyar to kaga za su ji ainihin ba daɗi kamar yanzu hali na siyasa a ce to kun ga yanzu tunda sun kashe mu ba za ku sha roman demokradiyya ba kaga za su dinga jin haushin opposite party misali yadda ake a Najeriya kenan Allah ya sa mu dace to almuhim sai ya zamo cewa Abdullahi dan Ubayyu daga nan sai ya haɗa kai da Yahuda wannan gabaki ɗaya da Banu Qurayza da Banu Nadir da Banu Qaynuqa sai ya zamo wannan al'umma da yake shugabanta sai suka kasu biyu su al'ausu suka haɗa kai da Banu Qurayza su kuma al-Khazraju suka haɗa kai da Banu Nadir da Banu Qaynuqa suna yin ƙawance da su to amma dai duk jama'ar sani to sai suka haɗa baki suka je suka yi ƙus-ƙus da wannan Yahudawa suka ce da su sanuqiukum fi ba'd al-amri, muna muku alƙawari za mu hada kai da ku, zan biya muku bukatunku a cikin wa'ansu daga cikin al'amurra, duk abin da ya zama cutarwa ce gare shi, dakushe shi da dakushe musulunci da kawo musulunci cikas, to mun yi muku alƙawari za mu baku hadin kai. Shi ne Allah ya kawo mana kissar su. Alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli kitabi لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الله يكتي وما إيكي عليه السلام ينزب كي سني بكو بكي دوبابا زواغ وإن تن واند سكي منافنتي واند سكي فتا وكافري معنى يهودا دكتي مزوال التابي suke cewa la'in ukhrijtum, ba yana cewa zai kore ku daga Madina ba, to idan aka fitar da ku lanakharujanna ma'akum wallahi mu ma ba mu ga ta zama ba, kon mu da kwarkwata mu za mu fita duk inda kuka tafi mu tafi. Wala nuti'u fikum ahadan abadan, mu ba za mu wani da'a a cikin saba muku ko cutar da ku ba. Sannan wa in qutiltum, in kuma aka yaƙe ku lanan surannakum, wallahi za mu taimaka muku. Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun, Allah yana shaida wallahi ƙarya suke faɗa. La'in ukhriju la yakhrujuna ma'ahu, idan aka fitar da su ba za su fita tare da su ba. Walla'in qutilu la yansurunahu, kuma wallahi in an yaƙe Yahudawan ba za su taimaka musu ba. Kuma a bisa ƙaddarawa wala in nasaruhum, imma sun jarraba taimakonsu lai wallunnal adbar, za su kifa a guje ba za su tsaya ba za su gudu su balladinsu. La sha ce muku ka ji gaskiya ka tarar da gaskiya sai Alkur'ani. Banu Qaynuqa me ya faru tare da su, kore su aka yi saboda cin mutuncin da suke ma wata mata musulma suka tsiraita ta a bainar jama'a. Manzo alaihi salamu ya kore su ga baki daya. Akwai wani munafiki da ya bi su? Ba wanda ya bi su. Sannan Banu Nadir su ma da suka shirye yi wa manzo alaihi salam kisan gila, akwai lokacin da ya zama an a bisa kuskure musulmi sun kashe wani daga cikin waɗansu mutane wanda an ƙulla zaman lafiya da su, to wannan abun ya damu manzo alaihi salam, ya ba su hakuri ya ce to yanzu za a biya su diya. Sai shafai suka yi shawara suka ce ya ma'aikin Allah, tunda babu kuɗi a wajen musulmi, su Yahudawa daga cikin alƙawarin zaman lafiya da aka yi duk abin da ya taso wa musulunci za su ba da gudunmuwa na taimako. Ya ma'aikin Allah a je a nemi taimakonsu na kuɗi wanda za a haɗa a biya wannan diya. Manzo Allah ya karɓi wannan shawara. To sai ya aika musu ga buƙatarmu. To sai Yahudawa suka aika musu cewa to abin da kuke nema ya samu. Idan ya zo garinku ku yi duk yadda za ku yi ku gama da shi a huta. So karɓi wannan shawara. Shikenan sai suka yi wa manzo alaihi salam shimfiɗa ƙarƙashin wani dutse, suka tanadi wani falalan dutse saman wancan, cewa idan ya zo ya zauna to sai a samu sai su lallaba sai su hankiɗo wancan dutsen, sai ya zo ya kwarar da tsaye kansa, shikenan an huta. Manzo alaihi salam aka yi masa shimfiɗa ya zo ya zauna. Kamar yadda muka sha faɗa, manzo alaihi salam baya sanin gaibin da Allah bai sanar da shi ba alaihi salam. Da yana sanin gaibu ba a sanar da shi ba, ba ma zai zo ba, kuma in ya zo ba zai zauna ba. Alaihi salam har ya zauna, sai Allah ya kuma mala'ika Jibrilu ya faɗa masa ya to ga abin da suka shirya, ka tashi ka koma kada ka saurara. Manzo alaihi salam bai ma faɗa ma wasu daga cikin sahabbai ba, kawai sai juya suka duba su ga manzo alaihi salam ba. To manzo Allah yana komawa, sai Allah subhanahu wataala ya bashi umarni a fitar da Banu Nadir a kore su daga Madina. Kuma aka ce musu abinda aka ba su dama, duk abinda ka mallaka kayan raƙumi uku kadai zaka dauka. A lokacin akwai wanda zinariyarsa zaka iya kayan raƙumi 20 ko 30. Aka ce duk abinda za ku dauka kowa iya raƙumi uku. duk wanda ba wannan ba dama almalu malullah dukiya dama ta Allah ce to saboda haka bacin rai ya kama su suka zo suna dinga duddoke kofofin Allah ke cewa yukhribuna biyutahum bi aydihim wa'idil mu'minin saboda in za su fita ai za su bar wannan gidaje da kyau su fashe can su rushe can su lalata can suka zo suna ta barnata ma wa'insu bishiyoyin to Allah sai ya ce musahabbai su taya su Allah ya ce ma qata'atum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wa liyukhzil fasiqin duk abinda kuka yanke na dabino nau'i na lina dabino ne mai kima ko kuka bar shi a tsaye akan bishiyarsa to da izinin Allah ne kuma domin ya zama an tusa bakin ciki an kunyatar da wanda suke fasikai almuhim dai aka kore su daga Madina akwai munafikin da ya bi su to da ba Allah ya faɗa la'in abinna la'in ukhriju la yakhrujuna ma'ahu wato Allah in ya faɗi magana ba wanda ya isa ya bisa kaga ko dan su karita Qur'ani da sai ce to bari kun ga an saukar da wannan ayar kafin lokaci kuma sun ji ta to koda dan su karyata mamazu alaihi salam sai ce to bari mu kuwa idan an fitar da su ko mu dan bi su na wucin gadi mu dawo wane su Allah ya fada ta tashi ai ba zai taba yiwa ba ba wanda ya yadda ya bi su gum ba su taimaka musu ko jaje ba wanda ya musu to kaga wannan yana nuna maka munin munafinci munafiki zai nuna kaza 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 amma bakinsa daban zuciyarsa daban Allah yake ya ce to wannan shine kun ga to waccan aya da mu karanta alamtar ilal labina za ta tabbatar da abun nan wannan aya ta faɗa kenan su zalika bi annahum qalu su wanne ne qalu din munafikai qalu lil ladina karihu ma nazzalallahu wanda suka kyamaci abin da Allah ya sauka su ne Yahudawa daga cikin abin da suka kyamata me yasa Allah zai sa manzo alaihi salamu ya zama cikin larabawa wani ya daga cikin bakin cikin su na faɗa muku a baya lokacin da manzo alaihi salamu ya yi hijira daga Makka zuwa Madina ya yi sansani a Quba duk wani ba Yahude da yake Madina ya samu labari tunda sun karanta lokacin hijirarsa dama ya kusa sai suka ji labari cewa annabin karshe ya yi hijira daga Makka yana nan yana ainihin Quba Huyay ibn Akhtab mahaifin Nana Safiya ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha lokacin tana gida bata aure manzo alaihi salam ba daga baya take faɗa masa take cewa lokacin da kai hijira daga Makka zuwa Madina kai sansani a Quba sai mahaifina Huyay ibn Akhtab sai naga suna kuskus shi da dan uwansa cewa ana cewa fa mutumin nan yawo hijira daga Makka ya shigo garin nan haka ne kuwa to bari mu je mu bincika tace sai naga sanyi sammako suka je Quba suka samu manzo alaihi salam to dama Allah ya faɗa ya ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzo alaihi salam kamar ƴaƴan cikin su har ma an ce Abdullahi bin Sallam yana cewa kai ni na san shi ma sama da dan ciki na dan shi tun kafin ya bayyana na san shi dan ciki na ko sai da na haife shi take cewa suka je suka yi wa manzo alaihi salam duba na kwakwaf tunda sifarsa a cikin at-taura sananniya ce suka wuni su kalle shi sama da ƙasa duk abin da suka gani ya tabbata to su abun kai ta ya faru tace sai naga sun dawo a cikin sanyin jiki eh yana ce ma dai shine ko wallahi shine kuma a cikin larabawa ce wallahi shi ba zai imani da shi ba faufau yace shi ma haka to kaga kenan karihu ma nazzalallahu sun kyamaci abin da Allah ya tabbatar na tabbatar da annabta ga manzo sallallahu alaihi wa sallama to shi kuma daga cikin dama sababin ridda ko da ma mutum musulmi ne shine an yakaraha ma anzalalla mun karanta a farkon wannan sura zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa bata amalahu na faɗa mana a waccan gabar ko da a ce shari'ar qur'ani shari'ar musulunci ba ta yi maka ba, to a hirka ji ka kyamace ta a rai, wallahi za ka iya ridda. Duk wanda zai kyamaci dokokin musulunci je yana kyamarsu, wannan dokokin wallahi su dai shi dai ba su yi masa ba, ina ma ba su ba ne. To wallahi in kai ne sallau kwana sallah, to ina tabbatar ma za ka yi ridda daga addinin musulunci, in dai wannan shi ne ƙudurinka, shi ne aƙidarka. Allah ya kiyashe mu. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa wannan shine ya faru saboda wannan mummunan aiki da suka yi, fa ahbata amalahum, sai Allah ya bata ayyukansu. To idan mun ce munafukai ne, wani ayyuka ne Allah ya bata? Na farko ka, in mun dauki ra'ayin farko muka ce mushrikan Qurayshawa ne suke magana da Yahudawa, to su mushrikan Qurayshawa wani aiki suke Allah ya bata? Malami suka ce a nan aikin da suke na ta goma shi kamar yadda mun sha faɗa, duk lokacin da kafiri zai yi wani abu na taimakon rai, ba da abinci, ba da ruwa, magunguna, yayi damuwa kamar yadda za ga arna suna yi. Yanzu a azumin nan ɗaya daga cikin ɗalibanmu na ga ya saka a wani gurin, akwai wasu wanda ba musulmi ba suna ta ba musulmi kayan buɗe baki, akwai wanda suke irin wannan ko dai dan tausayi ko kuma gada zare a ce wai su na girki ne, Allah shi yasa abin da yake cikin zuciya. To almuhim dai za a ce sun yi aiki na kwarai. To irin waɗannan ayyukan kaga a zahiri na kwarai ne wanda Allah yake ba da lada, da za su musulunta Allah zai tabbatar musu da wannan ladar. To amma Allah bai ba su wannan dama, kaga Allah rushe wannan ayyukan nasu. Haka nan idan Yahudawa ne a ra'ayi na biyu, wanda su ma za ku samu suna wani abubuwa na tagomashi na taimako, to su ma kaga sun mutu akan arnanci, saboda haka Allah ya bata wannan. To idan kun munafukai ne, me yake nufi da fa ahbata amalahum, maganganu biyu. Wasu malamai suka ce ana nufin akwai ayyuka da suka yi na kwarai, tunda mun faɗa ɗazu munafukan kashi-kashi ne. Akwai wanda sun fara musuluncin tiryan-tiryan, sun yi kyakkyawan sallah, kyakkyawan azumi, abubuwa masu kyau, kuma sai suka yi ridda. To daga nan aikin sai ya tashi daga aiki. Ko kuma fa ahbata, idan dama tun asali ayyukan nasu sun ginu akan akwai munafunci, to ana nufin ayyuka da suka yi na zahiri kamar masu kyau, sun yi sallah bayan manzo alaihi salam, an fita jihadi da waɗansu, waɗansu tarurruka na musulunci duk sun je, kaga za a kaddara yanzu mutumin da ya yi sallah bayan manzo alaihi salam, za ka kaddara masa cewa zai tashi a tutar babu? Wanda zaman sahabi da manzo alaihi salam rabin sa'a ya fi duniya da abin da yake cikinta, shi yasa mun sha faɗa ba wanda zai yi ibada ya kai sahabi. Wane kai? An rufe kofa kirif ba wanda zai kawo wannan wurin. Saboda kun ga su kansu sahabban manzo alaihi salam ya nuna waɗansu sun fi waɗansu. Lokacin da Sayyidina Khalid ibn Walid ya kausasa magana akan ɗaya daga cikin goma da aka yi musu bishara da aljanna, sai manzo Allah ya ce la tasubbu ashabi, kakku kuskura ku ɓaci sahabbaina, da ɗayanku zai ce yadda kwatankwacin dutsen Uhud na zinari, to ba zai kai mudun da sahabi ya ciyar ba, kai ko da rabin mudun da sahabi ma ya ciyar. Mun sha faɗa dutsen Uhud tun da Allah ya yi duniya a zahiri ba wanda ya taɓa mallakar wannan kuɗin. Dutsen Uhud tafiya tsawonsa kilomita 14, faɗinsa kilomita 7. Yanzu dan Allah ka taɓa ji wanda ya mallaki zinarin da ya kai wannan? Ai ko girman masallacin nan a tarihi da wahala a ce akwai wanda ya mallaki zinari da ya kai girman masallacin nan? Saboda ni dai na san da za ka mallaki zinari da zai kai dunkulen hannuna uku, to insha Allah talauci sai dai a ji ma tsoron na lahira, amma dai na duniya insha Allah ka hai zinari ya kai dunkulen hannuna uku, ai ba karamin magana ba ce. To manzo Allah ce da a ce mutum zai ci yadda kamar dutsen Uhud na zinari, to ba za ka samu ladan rabin mudu da sahabi ya ciyar ba, don shi ya shiga inuwar da baka shiga ba, ba za ka shiga ba, an riga an wuce an rufe wannan shafin. To almuhim wannan ra'ayin aka ce ayyukan su da aka bata salloli da suka yi bayan manzo alaihi salatu wassalam da wasu ma sun fita jihadi tare da shi wasu ma sun fito da ciyarwa ta munafinci ne dai sun yi aiki ne kamar na kirki na zahiri amma Allah subhanahu wataala sai ya zamo ya bata wannan آية 22 أتكين تفسير يتي فهل أسيتم يتي أسيتم بفتح السين وقرئ بكسرها أتي أسيتم دكما أسيتم إمام نافع يا كرنت أسيتم صورة جمهور سن كرنت أسيتم لغة تاني سيكتي وفيه التفات أن الغيب إلى الخطاب أنن أنوي ويا دقا غيب أن دعو مغانا كنغة تنبايا أنا مغانا ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة أي مغنى فلو صدقوا الله بأتي صدقتم الله سيكتي صدقوا كمان باسعنا فإذكما سيكتي فهل أسيتم ونككي ننسنانا فأي التفاتي دغا غيبا زوا خطاب يتي أي لألكم واتوكينان كنا غني إن توليتم إذنكو كجوية بايا أعرضتم عن الإيمان إذنكو كبجري دقبل الإيمان أن تبسدوا في الأرض واتوكيوا بذاك جيكو يبأنا أبنك أسابا وتقطيوا أرهامكم كدنك ييين كيزو من تبكو أي تؤودوا إلى أمر الجاهلية كينان إذنكو كأسابا كوكا يوان تكريد أبن الله يؤمرني زاكو كوما الأمر الجاهلية من البغي نزالنت والقتال دكما يكنجونا أولئك يتي المفسدون وإن مقنتا الذين لعنهم الله وتسني وأن الله يلا أن تيسف أسمهم يكرون تدسوا أن استماء الحق دقبل الجنجس كيا باسا جنجس كيا كودا سنجكونا ذنتي وما أبصارهم سنن يمكن تدق الننس عن طريق الهدى دقبل تبرك الشريعة سيتي أفلا يتدبرون القرآن شن يزسوا باسا ين دوبا نسأناكي سلورد القرآن فيعرفون الحق منه سقاني قسكيا لتين القرآن أم يتي بل على قلوب لهم أكم وإنس زكاتا ناس أكفالها أكو إنس مكلي دسك كل زكاتا تيت الشر ربايا فتعليه ربايا شقا فلا يفهمونه باسا فيمتن القرآن إن الذين ارتدوا بالنفاق والنسك يردى تهني منافج على أدبارهم سككوما أبايا باينسو من بعد ما تبين لهم الهدى باين قسكيا دشريا سن بيين قليسو الشيطان سول لهم شيطان شيني يي مسوا توشغو شغو بازربي شيني زيين لهم يكوا تامسو اكتراف الكبائر أي كتمن يمن يليفك وأملا لهم كما يي مسوا أين في شبتا أي مد لهم في الآمال يسوي تامس أتكين بولة بولة والأماني دكما أين في بولة بولة يتي بفتح أوله واللام أتي أملا أيو الهمزة فتح دكما لامه وقرئ بضم أوله أتي أو وكسر الثالثه أيو نأك كسر أتي أملي وفتح لي أتي أملي كما ينمك إراء أبو أمر مبنيا للمفعول هذا المبني للمجهول كنم ونائب الفاعل شيكم نائب الفاعل أرجار والمجرور أي لهم كنم أملي لهم شين ذي ذا معينف نائب الفاعل أي أمهلهم الله تعالى ألا يا مصداكتي ولم يآجل بالعقوبة بي مصدقاوة أقوبة يتي ذلك الإضلال wannan batarwa zalika yace ai idlaluhum wannan batarwa da akai masu bi annahum qalu saboda su sun fada lil ladina karihu ma nazala Allah ga wanda suka kyamaci abinda Allah ya sassaukar ai lil yahudi bani quraiza wan nadir suka fada wa yahudan bani quraiza da ban nadir al karihina lil nuzul alquran wanda suka kyamaci saukar da alqurani ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da aminci suka tabbata a gare shi ما علمهم بأنه من عند الله تعالى تارد سوى سنسن شي منزو عليه السلام دماء القرآن دقاء الله سكي حسدا سنوانا سبو دا حسدا وطمئا دقم سازوتيا في نزوله عليهم سوى قرآن يسوكا وجنسو فسك فدام يهوداوا سكت سنطيئكم في بعض الأمر زامي مكبيايا أتكم ونساشنا الأمر أي المؤاونة على أداوة محمد زامتي مكامك أبسا غابار جيا غمنزو عليه السلام وتثبيت الناس عن الجهاد دكما داك رد متاند كسالا تدسو أبسا برنين ياكي ما أهو تعالى دشي sai ce wa qad hakahullahu ta'ala anhum kuma Allah ya hikaito wannan daga su munafikai bi qawlihi da yace alam tar alladhina nafaqu har zuwa karshen aya wa kanu yaquluna dhalika sirran sun kasance suna fadin wannan aboye fa azharahullahu ta'ala sai Allah ya bankado wannan bayani ya bayyana shi wallahu ya'lamu israrahum Allah ya san koyoyen su yace bi kasril hamzati ance israrahum masdarun wato ya zama masdari wa fi qira'atin bi fatiha a wata qira'a aka ce asrarahum jam'u sir wato akwai qira'a guda biyu malan hamza da malan kisa'i da malan hafsu an asim sun karanta wallahu ya'lamu israrahum idan aka ce israr ya zamo cewa masdari ne wato Allah ya san koyon su ya san sirrin su to amma jumhurin malamai da Nafi'u da Ibn Kathir da Abu Amr da Ibn Amir da kuma Shu'ba rawi daga Asim sun karanta asrarahum kenan jam'i ne na sirri sirrance sirrancen su duk dai abun yana komawa zuwa ga ma'ana daya yan uwa an nuna min lokaci saboda haka za mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din sai tambayoyi malam Fatima
assalamu
alaikum assalam yan kun bayyance tambayar akwai hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda tana sifanta sallolin dare na manzo alaihi salatu wasalam take cewa yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna manzo alaihi salam yakan yi raka'a hudu kan ma kai tambaya dangane da tsawon su da kyawun su sannan sai saki hudu makamantan su to sai yake tambaya cewa to wannan hudun in yayi biyu yana zama yayi tahiyya ne ya tashi sai ya ci ko biyun sannan ya zauna ya tahiyya ya sallame ma'ana kamar siga ta az-zuhr da al-asr da isha'i ko kuma a'a tun daga ta farko baya zauna sai a na hudun malamai sun ambaci duk wannan biyun sun ce duk wanda kai yayi ko dai kai biyu ka zauna kai tahiyya baka sallame baka ci ko biyun sannan kai tahiyya ka sallame ko kuma tun daga ta farko sai kai har ta hudun sannan ka zauna kai tahiyya ka sallame wallahu a'lam yake cewa wai ya halatta a dinga koran ƙananan yara daga masallaci saboda suna kawo tashwishi ko to akwai wasu abubuwa da ya kamata mu fahimta a wannan matsalar kun ga hadisi yake cewa muru auladakum bis salati bi sab'i sinin wadribuhum 'alayha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji cewa ku umarci 'ya'yanku da yin sallah suna in shekara bakwai sannan ku dake su in sun ki yin sallah in sun kai shekara goma kuma ku raba tsakanin su a wajen kwantawa kada a ta kudu maza da mata suna kwana kuri daya in sun kai shekara goma to abinda malamai suke cewa anan akwai tayi akwai umarni ko a gida yaro in bai kai shekara bakwai ba kada ka ce masa wani tashi kai alwala kai sallah sunan wannan umarni kuma Allah ya ce ba a yin umarni sun kai bakwai to amma ya halatta kai masa tayi ka ce wani ko za ka yi alwala mai sallah in ya ce eh shikenan ba umarni bane tayi ne to abinda ya shafi kawo su masallaci fa idan yaro ya kai shekara bakwai babu laifi ka taho da shi masallaci sakamakon an ce ka umarce shi da sallah in ya kai wannan lokacin domin ya zama gabansa sun saba to amma in yaro bai kai shekara bakwai ba bai kamata ka taho da shi masallaci ba domin hatta hadithin Umama bint Abil As jikanyar manzo alaihi salam da kun shaji a hadithi takan zo ta hawuyansa yana sallah ba manzon Allah ya taho da ita ba ita ta taho da kanta kuma tana sallah a matsayinta na jikanya ta huyan manzo alaihi salam. Wani lokaci sayyidina Hassan da sayyidina Hussein sukan taho su shigo masallaci su samu manzo alaihi salam ko su huyansa ko yana tayyar zauna akan kafafuwansa. Kun ga manzo Allah ba shi ya taho da su daga gida ba, su suka taho. To idan yaro ya kai shekara 7 zuwa sama, na farko ba a korashi, domin an kaddara yaro dama in ya kai shekara 7 ya soma hankalta. Malamai suna cewa yaro in ya kai matsayin in ya dana tarko ya kama tsuntsu yana sallah, in ya hango tarkon tsuntsun yana fufur-fufur ba zai gudu ya je ya cire kayansa ba. To wannan a hada sahu da shi a sallah, ma'ana kada a ce a ture shi a hada domin ya hankalta. Amma idan intarkonsa ya kama tsuntsu zai fita ya bar sallar, ko kuma yana sahu ana cewa sadaka sadaka zai fita a guje. To wannan kada ku yi sahu da shi, sai dai ku bar shi a can gefe, domin zai iya fita ya bar sahun ya samu halal, wato an sami abin nan. To akan haka idan yaro ya kai shekara 7 dai halatta ka zo da shi a masallaci, tun daga gida sai ka ce masa in an je masallaci ba a magana ba a surutu, da an shiga masallaci ana sallah shiru ake, ko wani abokin ka yi wani abu kai magana, sai ka dora yaro akan wannan. To idan ya zamo ka faɗa masa wannan ba yadda za a yi wasa, matsalar take faruwa haka kawai, yaran suke tahowa iyayensu ba su nuna musu ga yadda ake zuwa masallaci ba, ba a surutu ba a magana, wani ma sai kwaso ƴan yara ƴan shekara 5-4 su zo su yi ta kyakkyata kuka a masallaci. Wannan aikin iyaye mata ne, ita mace dole ta taho da ɗanta. Ya ingata hadisi manzo alaihi salam yakan so ya tsawaita sallah, amma idan yi yaro ya kyakkyace da kuka bangaren mata sai ya takaita sallah, saboda ya san zuciyar uwa tana rataye da shi, za ta yi sallah babu nutsuwa. Kaga ita uwa dole ta taho da karamin ɗanta. To amma kai asuwa, kai ba yaye kake ba, kai ba goyo kake ba, ba sai za ka ɗan taho wai karamin yaro kuma ya zo kai ma ya ta kuka a masallaci, duk ya tada ma hankali. Da akwai masu irin wannan ɗin, wannan gaskiya ba daidai ba ne ba. Amma in ya taho masallaci ba za a kore shi ba, kawai sai a mai da shi ainihin a gefe. Yauwa, ba cikin sahu za a bar shi ba. Ina fata an gane. Allah gafarta malam, da Allah ya san lokacin sahaban ya dace da kai da yayi ka a can, amma dai 2024 sai tafi dacewa da kai, shi yasa ka samu kanka a wannan lokaci. Akwai wato rena kyautar Allah da baiwarsa, akwai kuma burin alheri, suna da bambanci. Mutum ya ji cewa ina ma na ruski alheri kaza, wannan saboda burin alkhairi ba wai ya rena matsayin da Allah ya bashi ba, amma dai ya samu ƙarin wani abu na tagomashi, ba laifi bane ba. At-tamanni da Allah ya ce wala tatamannu ma fadalla bihi ba'dakum ala ba'd, mutum ya dinga ganin shi Allah ya bashi a baya, shi kawai ya ci baya, ina ma kawai an yi kaza kaza. Yanzu wani zaka daina cewa shi wallahi da lokacin sahabbai aka yi shi, ai da an ga kokari, ko a lokacin ba za ka wuce yadda kake a yanzu ba, ba za ka wuce ba. Da Allah ya san kokarinka ya wuce na wannan lokacin, wancan lokacin za a yi ka. Shi za ba yi Abu Huraira a wannan lokacin ba, saboda an san kokarinsa ya wuce na wannan lokacin. Saboda haka in ya zamo neman ƙarin alheri ne don kayi wannan ba wai laifi ba ne ba. To amma ka ji cewa kai Allah ya bar ka baya an danko be ka, kana ne raina rabon da Allah ya maka, wannan shi ne abin da ba daidai ba. Na'am. Mace ce ta haihu sati uku kafin azumi, bayan Allah ku fahimta, jinin al'ada da jinin haihuwa magana ce ta rama azumi ƙaulan wahidan. Yanzu ka ce ta haihu kwana uku kafin azumi, me ma'anar wannan? Har azumi wuce tana jinin haihuwa, jinin haihuwa rama azumi ne, ba wani sabani. Maganan da ake mace mai juna biyu tana jin tsoron in bata ci abinci ba dan cikin ta ya wahala ko kuma tana shayarwa ba jinin al'ada ke tare da ita ba tana shayarwa sai ta ji tsoron in tayi azumi yaron ta ba zai samu ruwan maman da zai sha ba to yanzu menene hukunci fatawan dun mazhabobin nan guda hudu Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya cewa ta sha azumi in azumi ya wuce tarama. Wannan shine fatawa duk wannan mazhabobin gaba daya. An samu kaulin Ibn Abbas in ban manta ba da Abu Huraira. Su sun ruskar da mace mai juna biyu da ta jiwa dan cikin ta tsoro ko mai shayarwa da ta jiwa dan take shayarwa tsoro sun ruskar da su da tsoho wanda ba zai iya azumi ba tsohon da ba zai iya azumi ba ai kaga ba lokacin da za a ce tsufan ya warke yayi kawai abin da zai shine ciyarwa to wannan shine ra'ayin wa'annan sahabbai da na faɗa su suna ganin in dai mace tana da wannan yanayin to shikenan kullun sai ta ciyar shine mamadin azuminta ba zai ta yi azumi ba amma kamar yadda na faɗa ra'ayin jumhurin sahabbai kuma ittifaqin mazhabobin nan guda hudu lallai ta shadin ta sha sai ta rama bal wasu ma malamai su kara cewa in ta rama azumin ma sai ta ci yadda mudu na tara tuftir thumma tut'im attaqdi thumma tut'im ta rama kuma ta ciyar ma'ana ta sha azumi in azumi ya wuce ta rama to duk lokacin ta rama kuma ta ciyar da mutum daya na wannan daga kafa da aka yi mata ba ta yi azumi ba wato ni kullun abin nake cewa dan Allah iyayenmu mata su fahimci azumin nan rukunin addini ne na sha faɗa cewa rukunin musulunci guda biyar ne tauhidi a matsayinmu nan musulmi ba wanda yake da bukatar sai kalmar shahada shigo musulunci dama ciki aka haife mu kowannenmu musulmi ne kalmar shahada sai dai in ka zo ka yi ta a tahiyya ko a kiran sallah ko ka ji ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai salati amma dai kawai kai musulmi ne a matsayinka na dan musulmi jikan musulmi kaga kenan sai dai maganar ka inganta tauhidinka abu na biyu da hajji da zakka sai wanda suke da hali wani har ya koma ga Allah zai shekara 60 70 80 bai taba zakka ba bai taba haji ba la zakkan noma duk dan noman da yake na iya abin da zai ci ne bai ma kai yadda zai fitar da zakka ba wani ma baya noma kuma bashi da dabbobin da zai fitar da zakka bashi da kuɗin da zai fitarwa zakka kenan kaga bai yi zakka ba bai yi haji ba kenan yanzu a rukunin musulunci me muke yi sallah ce ta kullun sai azumi sau ɗaya a shekara to yanzu kuma shi wannan kwaya din zamu dinga kauce-kauce tsakani da Allah uzururi kauce-kauce wai har ma duka maganar zinin haihuwa za a ciyar to ba wani malamin da ya faɗi wannan ba wani malamin da ya faɗi wannan cewa zinin haihuwa wai za a ciyar magana sai ta ramuwa saboda haka in azumi ya wuce ta samu tsarki ta rama azumi in 30 aka yi ta 30 in 29 ne ta 29 to lokaci yayi mana halinsa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada akwai yan uwa da suka kawo mana ziyara muna addu'a yadda Allah subhanahu wataala ya kawo su lafiya a cikin aminci Allah ya mayar da su lafiya a cikin aminci akwai sauran yan uwa da aka yi musu rashe-rashe suna roƙon addu'an mu ga mamatansu muna addu'a Allah gafarta mu wannan mamata nasu Allah subhanahu wataala kuma mu ya gafarta laifukan mu da iyayenmu ya ba mu ikon cikawa da imani wanda kuma su gabata Allah ya yafe musu musulmi wanda suke asibitoci da gidaje ba lafiya Allah ta shika faɗinsu ya ba su lafiya ya sa jiya ta zama kafara a gare su Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka inganta shugabancin ƙasarmu ya Allah Allah ka inganta shugabancin ƙasarmu ya Allah Allah ka inganta shugabancin ƙasarmu ya Allah shugabanninmu Allah ka riƙo da hannayensu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon ɗorawa inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ni'imta su da mashawarta na ƙwarai ya Allah ka fi mu sanin halin da muke ciki na ƙunci da yunwa da fatara da hali na zaman ɗarɗar na garkuwa da mutane ya Allah ka yayi mana wannan musibu babu wanda zai yayi mana sai kai ya Allah bayinka da suke hannun waɗannan mutane marasa tausayi, Allah ka kubuto da su, ya Allah ka tausaya musu, Allah ka kubuto da su, ya Allah ka yaye musu baƙin cikin da suke ciki da damuwa, ya Allah mu kuma ka kiyaye mu daga sharrin waɗannan mutane, Allah ka kiyaye mu daga sharrin su, ya Allah ka kawo ƙarshen wannan musiba, ka sa ta zama tarihi. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu damala mai albarka, Allah ka barki kyawun ƙarshe. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.